Katuna yanda kaza mi kudinka kaja wuya kaza mi kudinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau.
Jama'a barka da hantsi, barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi, filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Assalamu alaikum, Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. A ci gaba da tattaunawar da muke yi akan dalilin da suka sa shekara da shekaru gwamnatin tarayyar Najeriya ta kasa kammala ginin kamfanin samar da wutar lantarki da ta fara ginawa a tsaunin Mambila. To har yanzu muna tare da Alhaji Idris Muhammad, tsohon ma'aikacin kamfanin wutar lantarki ta Najeriya, da kuma Alhaji Khalil Ismail, kwararre akan tattalin arziki. Ga abin da shi Alhaji Khalil Ismail ya ce a ci gaba da wannan tattaunawa da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da su.
Idan yau Allah ya ba wa shugaban Muhammadu Buhari iko, ya tabbatar da samar da wuta ta Mambila a cikin shekara biyu kamar yadda ce ne suka faɗa. To ai ina ganin nan da shekara 40 ana magana wannan wutar lantarki. To wani nasara ta kai wannan? Babu nasara da ta kai shi. So muna fatan Allah ya waiwaci hankalin shi, ya sake ara mai hangen nesa, ya duba tafiya cena da ya yi, ya je ya zauna da 'yan kasuwa da gwamnatin cena don samar da wutar lantarki a Najeriya. Yanzu kika je cena zaki ga security light suna kadawa ta samarwar mai iska. Yanzu gashi na ana ta yawo da irin wayannan profiles din kananan kamfanoni, wannan sai gamin da za ta iya zuwa ta yi wannan abubuwa. Duk ci gaba ne wanda yake babu dalilin da zaka zo kana la'akari da gas da zaka dauka ka je ka saida a kasuwa, ka zo kana sake kona shi a kasar ka. Wannan tayoyin tattalin arziki ne. Sannan wani don an samar da gas din nan ta bangaren su a kasa, sun zo suna fasa bututu, an zo an dauki sojojinmu da za su mai da hankalinsu da tunaninsu da intelligence su kan wayansu abuwa na Najeriya, sun je suna gadin din 5. Wannan ba daidai bane. Sannan an zo an dauki makudan kudade ana kashewa don me? Don a ce an yi gadin 5. Wannan kara koma baya ne a tattalin arzikin kasa. So abu biyu ne gwamnatin tarayya ya kamata ta yi a wannan gabar: ta duba wutar lantarki yanda aka saida ita, kamfanonin da aka saida ita suna iya tabbatar da samun wutar lantarki kamar yanda aka samu ci gaban ta saboda samun ruwan damana, ko kuma bayan ruwan damana za a sake komawa, ruwa ya gushe za a sake komawa gidan jiya na rashin wuta. Wannan kalubale ne, duk shekara muna cikin wannan matsalar, kowa ya santa. Sannan na biyu, zuwan shi da ya yi kasar cena ya nemi waɗannan kamfanonin da suka zo Najeriya suka duba muna da cakol a ƙasa, ana iya samar da wuta ingantacciya, me yasa ba za a tabbatar da wannan hanyar ba? A ce za a iya samun wuta a cikin wata 24, kuma kuɗin shi da bai kai ya kawo minista ɗaya ba aka yi a Najeriya ta saci fiye da wannan kuɗaɗen. To idan an ce yau ƙasa babu kuɗi, gwamnatin cena ta ce za ta bada bashi, me shugaban ƙasa yake jira? Muna neman Allah ya sa wannan abun ya isa gare shi, kuma ya ƙarfafa masa tunani, ya ƙarfafa masa hangen nesa yanda zai tabbatar da wani abubuwan, saboda ya kasance yau mu da muka zo muka tsaya muka yi a ƙasa a tsare tun daga 2003 zuwa yanzu, a ce yau muna da abun da za mu fita gaban waɗansu mutane mu takara, ce mu ce yau shugabanmu nagartacce ya bar mana abun tarihi, iyaye da kakanni masu zuwa nan da shekaru 40-50 masu zuwa a ƙasa.
Alhaji Idris, shin idan za a samar da wutar lantarki ta bangaren hasken rana, dole ne sai an hada da ruwa?
Hanyar jirgi daban, hanyar mota daban. Ni abun ma ya daure mun kai da Khalid ya ce wai minister ya dauki project na aka kawo North East na sarrafa wutan lantarki da karfin hasken rana, ya mai da shi ya kai shi Lagos. Hanyar jirgi daban, hanyar mota daban, kamar yadda na ce, babu abin da ya hada ruwa da sarrafa karfin wutan lantarki ta hanyar hasken rana, babu. Abin da ke da akwai, kamar yadda na yi bayani, kuma kamar yadda zan ci gaba da yin bayani, shine abin da ke faruwa yanzu a halin da muka samu kanmu da muna generating megawatt 2,000, muka zo muka koma megawatt 0, muka zo muka tashi daga megawatt 0 yanzu mun zo megawatt 3000. To duk wani mai tunani zai san cewa kamar yadda Khalid ya ce, ko ke ce kika ce Hajiya Madina, in dare yayi dare kowa ya san gidan baban shi. To idan ana neman wutan wadataccen wutan lantarki a wannan ƙasa, to dole a yi amfani da wannan karin magana. To wutan ake nema a ƙasan nan? In ko wutan na ake nema, ga gawayi nan Allah ya bada, ga ruwa nan Allah ya bada, hasken rana Allah ya bada, ga ƙarfin iska Allah ya bada, me kuma muke jira? Menene muke nema a duniya fa? Zan ƙara nanatawa, a duniya babu ƙasar da ke da arziki kamar Najeriya. Babu. Kuma in har za a tabbatar da bunƙasa arzikin ƙasar Najeriya, duk duniya wutan lantarki shine tushen arzikin ƙasashe. Najeriya ba zai zama daban ba. Kuma in har ba mu tsaya tsayin daka ba, an samu wadataccen wutan lantarki ba, to ai da sauran magana. Magana kuma mun san cewa in Allah ya nufi Najeriya za ta zama a cikin manya-manyan ƙasashen duniya, industrialized countries kenan, to muna ganin alamun daga yanzu. Daga yanzu muna ganin alamun cewa dama shugabanci ake bukata. Allah ya bamu wannan shugabancin yanzu da zai a samu za a yi layin foundation na gaba, sai a bar wa Allah sauran.
To shin in muka ce za mu dau misali da kamfanin wuta ta tsaunin Mambila, aiki ne babba a matsayinka na kwararre Alhaji Idris, ba za a iya yin kananan kamfanoni bane da za su wadata ƙasa da wuta ta waɗannan bangarorin da kake faɗi, hasken rana, ruwa, iska da kuma gawayin kol?
Ana iya yi, amma abinda shawaran da zan bada, shugaban ƙasa yana nasa. Gwamnonin nan jiha 36 idan ba sun taimaka mishi da nasu gudunmawan ba suka yi ba, kowane jiha yanzu, jihar da take da wadataccen ruwa da za ta iya yin hydro power plant tana iya yi, da za ta iya yin solar power plant tana iya ginawa, da za ta iya yin wind power plant tana iya yi, da za ta iya yin coal fired power plant tana iya yi. To ba aikin mutum ɗaya bane, dole sai gwamnonin nan sun taimaka wa shugaban ƙasa, su ma sun ba da nasu gudunmawar. In suka ba da gudunmawar, komai zai zo da sauki, kuma kowa zai ga cewa samun wuta, wadataccen wutan lantarkin nan mai yiwuwa ne. Amma mutum ɗaya ba zai iya yi ba, shugaban ƙasa kuma sai dai yayi iya nasa gwargwadon. Shugaban ƙasa shi ɗaya ne, gwamnoni kuma 36 banda na Abuja. Ministan Abuja shi ma ai gwamna ne, a matsayin gwamna yake. Saboda haka gwamnoni 37 kenan ake da su a nan ƙasa.
Khalid, kai ne kwararre a fannin harkan kuɗi. Alhaji Idris ya ba da shawara yanzu gwamnonin jihohin Najeriya 36 da birnin tarayya dole ne su ma su taka rawa a wannan bangare na samar da wutan lantarki. Wasansu ma ba su da kuɗin biyan albashin ma'aikatansu.
Allah ya yi albarka.
Yanda Alhaji Idris yake wannan maganar, mu yanzu a halin da muka wayi gari sai mu ce da yawan gwamnonin Najeriya magyallami ne. Saboda me yasa a ce yau ma'aikaci da ka gada a jiha ya kai baka iya biyan shi salary, kuma gwamnatin tarayya tana baka allegation din da ya kamata, hakkin da ya kamata ka samu a wata? To ina batun maganar a ce yau wannan zai iya samar da wutan lantarki? Ina batun maganar ya ce zai iya samar da tattalin arzikin ƙasa bayan wanda ya masa aiki ma ya gagare ya yi salary? Kwanan nan nake gani satin da ya gabata wani gwamna ya tai ƙasar Niger ya siyo awaki zai human empowerment guda ɗaya akuya tana kamawa wajen naira 180,000 da muka buga kuɗinta. To ina batun maganar a ce wanda tunaninsa ya tafi wani wajen, ina batun maganar ya samu da hasken wutan lantarki don a samu tattalin arziki a ƙasa ko a jiha? Gwamnan da ya gagara biyan salari, ina batun maganar ki ce mishi yau ya zo gwamnati yana da tunani, yana da manhaja na ya gudanar da mulki a jiha? Wannan ina da kaza a jihata, za a iya noma, ina yanzu matsalar shinkafa, matsalar tumatir, matsalar sauran kayan amfanin yau da kullun na rayuwa. muna da kasar gona tun daga jamhuriya ta farko a Najeriya ake noma iyaye da kakanu amma yau gwamnoninmu da suka zo sun gagara samu da taki wannan shekarar kuma an zo ana bacin maganar ya za a gina kasa ya za a samu tattalin arzikin kasa to duk mutumin da yau noma ya gagare shi ina batun maganar tattalin arziki ta tare da shi duk mutumin da abinci ya gagare shi ina batun maganar samu da tattalin arziki so gwamnonin Najeriya idan kika tara su yanzu bai wuce ki cire percentage ɗaya daga cikin su ba amma sauran dirmagin lami ce saboda haka batun maganar tattalin arzikin kasa ya sake doruwa akan wuyan shugaban kasa ne
to ina mafita kenan yanzu gashi an mun zo duk mun yi bayani mun ce aikin ya masa yawa shi kadai
aiki ba wai yayi wa shugaban kasa yawa bane a gwamnatin da ta gabata daga bangaren kudancin kasa ko irin kingmakers wanda su suke tsara yanda gwamnatin nan za ta tafi suke ga wancan shugaban kasar to yanzu wannan gwamnatin fa mun samu irin su don mafiya yawan wanda ya ba wa matsayi daga arewa ba sa taimaka masa suna taimakawa kawunan su ne dole mu fito mu fada Najeriya kasar mu ce kuma shugaban kasa Buhari Allah ne ya kawo mana shi faɗi tashi da ɗan Najeriya yau talakan Najeriya ya tsaya yana ganin babu wanda zai iya cire masa kitse a wuta sai shugaba Muhammadu Buhari faɗa ta mu cikawa ta Ubangiji talakan Najeriya ya tsaya ya budare ya burana Allah ya tabbatar da shugaba Buhari a shugabancin kasa to akwai hakkin da yake kansa akwai hakkin da wanda suke aiki tare da shi babu dare babu rana su sauke wanda ya wakiltar da su to da yawan su yanzu biyan bukatun kansu suke dan ba su da bambanci da NPDF da suka gabata a jam'iyyance ne a shugabance ne ba su da bambanci da gwamnatin da ta gabata
katuna yanda ka sami kudinka ka jawo ya ka sami kudinka to je ka kashe su ta hanya mai
to jama'a saboda kurewar lokaci anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba yanzu a madadin bakin namu Alhaji Idris Muhammad da Alhaji Khalil Ismail da Madina Dauda da Jibahiro Diodune wanda ya daidaita mana sauti ne Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
ka tuna yanda ka sami kudinka ka jawo ya ka sami kudinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.